واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu za dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda ana unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cike shi ya kasance sababin da Allah zai gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala idan ba ku manta ba yau muna 29 da Rabi'ul Tsani shekara ta 1447 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine 21 ga watan October wata na 10 miladiya shekara ta 2025 miladiya in sahad shine haihuwa annabi Isa alaihi salam la shakka an dauki lokaci mai dan tsawo kamun mu komo karatun mu na tafsiri amma Allah cikin garin damar shi yanzu ya ba mu dama mu ci gaba da karatu wanda za mu tashi akan suratul talaq mun yi da suratul tagabun karshen karatu da muka yi yau za mu tashi insha Allah farkon suratul talaq muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu kuma abubuwa da yawa sun afkuka mun nan da rashe-rashe da bulaguro wasu an tada su daga nan wasu muna tare da su Allah ya amshi rayuwarsu Allah jikansu Allah rahamshe su wadanda kuma aka tada daga garin kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya albarkanci inda suka je su ci gaba da yaɗa addinin musulunci insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu fara daga kan suratul talaq mi Allah ya ci na'am
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
يا أيها النبي إذا بلغتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نعم.
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
سورة الطلاق سورة ودتك مكية مدنية مدنية يعني أن سبقوتا باية هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة. Kun san irin tsarin da aka yi kamar yadda muke faɗi ko da yaushe. Duk surorin da aka aiko kamun annabi ya kaura zuwa Madina sunan su Makkiya, ko da ba a Makka ba aka aiko, aka sabko su. Kuma duk surorin da aka sabko bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura ya koma Madina sunan su Madaniya, ko da a Makka aka sabko su. Dan tayu ai ya zo Umara ko ya zo Hajji aka sabgo su, amma ya kasance bayan ya kaura ne zuwa Madina kenan surar sai ta dau surar Madaniya. A haka zaka ga wata sura an sabgo ta a Makka, an sabgo ta a Madina, kamar suratul Fatiha sau biyu ana sabgo ta. To wannan sura da muke ciki sura ce Madaniya, El Madina. Su kuma abinda zaka rike duk surorin da suke Madaniya, abinda suke karantar da mu hukumce-hukumce na shari'a. Duk sura in aka ce ma wannan surar Madaniya ce, to abinda take karantarwa hukumce-hukumce na addinin musulunci. Idan kuma aka ce ma wannan surar Makkiya ce, to ita babban maudu'in abinda take karantarwa aqida tsantsa, a zubda shirka, a koma ga Allah subhanahu wata'ala. Domin farkon musulunci da ba a sabko ba sallah, ba a sabko ba duk wasu dokoki, aqida ce tsantsa, in ka mutu da ita kai dan aljanna ne. Lokacin da ba a hukunta ba aikin sallah. Haka akwai hadisi ingantacce, karshen duniya kamar yanda annabi ya ce al-islam sayaruz ila al-madina kama ta'ruzul hajjatu ila jawriha. Musulunci zai koma garin Madina yanda maciziya idan ta huto ta yi kiwo take komawa gidanta kusan sallar asuba. Za ku ga dukka kwari wanda suke rayuwa a cikin rami, a gonakai, a daji, idan suka fito kusan warhaka bayan sallar, bayan magariba, suke hutawa neman abinci. Saboda haka duk mai dare a gona ya sha gamuwa da macin zai kala-kala. Duk kwarin da yake rayuwa a cikin rami warhaka sun huto, sun watsu cikin daji neman abinci. Ba su komawa sai can asuba ta kusa, sai kaga sun koma cikin rami kuma sai waje wata magarbai. To yanda musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamanta mana haka nan, sai ce yanda musulunci ya huto daga Madina ya watsu duniya ko ina aka shiga da shi, to haka zai koma Madina kamar yanda asuba tana ketawa maciji ta koma cikin ramin ta. To kun ga tsari yanda yake, haka musulunci ya watsu, haka kuma zai koma. To haka shari'a a gaba, a gaba, a gaba, shari'a in ta kaita kusan karshen duniya, dukkan wannan abubuwan na addini mantawa za a yi da su. A manta da azumi, a manta da sallah, a manta da zakka, a manta da dukkan wannan abubuwan. Hadisi ingantacce daga Rasulullah. Har ka ji mutane suna cewa a da an ce da kakanninmu akwai wata ibada da suke yi sallah ana dukawa, ka ji wai tarihi ne, tarihi ne ya wuce. Kuma har su dinga cewa da akwai aka ce wani masallaci a can ana zuwa ana ziyarta shi, ba su sani ba. Amma babu abin da yake cikin cikinsu, cikin ƙwallonsu sai la ilaha illallah. Kuma annabi yake za su shiga aljanna, subhanallah. Wannan la ilaha illallah ɗin ba su shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan kaga yanda ya fito musulunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta tsaya kamun a san ko dokokin musulunci wanda suka mutu a wannan lokacin aljanna za su shiga haka a ƙarshen duniya zai koma wanda suka mutu a wannan lokacin kuma za su shiga aljanna haka al'amarin yake tafiya wannan sura madaniya ce tana karantar da mu hukumce hukumce na addini addinin musulunci suratul talaq sura mai suna at-talaq saki saki yanda ake sakin mace kenan batun na ma'aurata ne ba na gwamraye bane ballantana su zurai wanda ba su taba aure ba na masu aure ne ba na gwamraye bane hukumce hukumcen da zata fara karantar da mu dan mutum ya kiyaye saki babban hukunci gare a cikin addinin musulunci dan babban abu daga cikin hukumce hukumcen shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace jidduhunna jiddul wazluhunna jiddul gaskiya shi gaskiya ce kuma wasan shi gaskiya ne ko da wasa mutum yace ma matan shi ya sake ta to ta saku kajo shari'a go ko da wasa ko malami ne a cikin fasali iya karantarwa bai ya nuna da kanshi yace shi ko malami ne mai wa'azi ban ya nuna da kanshi shi sai dai yace in wani yace ma matan shi ya sace ta can Hausa suka ce canga suka da eh yanzu ta fado kanshi yanzu zai saki matan shi cikin karatu kuma ta saku Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya shi gaskiya ce wasan shi gaskiya ne saki ba a wasa da shi ya kamata duk masu aure su rike wannan magana sakin mace ba a wasa da shi ko da wasa mutum yace ya saki matan shi to ta saku kuma gaskiya shi hailau gaskiya ce wannan zancen takarda daga bani ne ya hudu kwanan nan an yi wata shari'a ana cewa wai ita ya ce ya sake ta amma bai bata ba takarda yaushe ne ma rubutun takardar ya hudu in dai ya fadi ya sake ki kuma ya kinji ya sake ki magana ta kare kin saku to wannan sura za ta dauko mana wasu daga cikin hukumce hukumce na sai wannan sura tana da aya 12 wasu malumai suna ce mata suratul nisa'i sughra sura ce ta mata karama saboda akwai suratul nisa sura wadda tayi aiki da hukumce hukumce na mata to amma an musu raddi cewa ai a cikin qur'ani babu sura karama dukkan qur'ani magana Allah ce subhanahu wataala su daina cewa sura karama a ba sura karama bace ba to shi wanda suka ce karama suna zaton cewa wai a suna nihin cewa a adadin ayoyinta ayata 12 kuma ta ka hukumce hukumce na mata shi yasa suka ce gajeruwa suke ni da sauransu wannan sura at-talaqu saki talaq saki hadisi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abgadul halal ila Allah at-talaq mafificin halak wanda Allah baya so halak ne aikin amma Allah baya son shi shine saki to wannan hadisi akwai magana da yawa ta malamai a kai shi da fari rawahu Abu Dauda ya rawaito shi wa Ibn Majah da Ibn Majah wa sahahu al-Hakim yace hadisi ne sahihi wa rajaha ba'dul ilm annahu mursal rajaha ba'dul ilm wasu masu ilmin hadisi suka ce a hadisi ne mursali in an ce hadisi mursali shine hadisi wanda aka jefa ma annabi sallallahu alaihi wasallama an cire wani sahabin kawai kamar yanzu tabi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai ba kai ba rayuwa da annabi kuma ba ka ce ba sahabi wani ya ce muna annabi ya ce kun san shi ilmin hadisi ya ake a ce hadisi da iji ne ba aiki da shi ya ake a ce hadisi sahihi ne hadisi ya kumshi abubuwa guda biyu in an ce hadisin annabi to abubuwa ne guda biyu ku lura da kyau akwai matanin hadisi wanda shi ne gundarin magana ta annabi ita ce matanil hadisi tukwana silsilatul hadisi silsila in an ce silsila sarka silsilatul rijal sarkan mazajen da suka rawaito ai yanzu hadisan da muke karantawa a duniyar mu ta yau hadisan ingantattu ai mu ba gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu ba ya gaya ma a'a annabi ya karantar da wa ya karantar da sahabbai. Sahabbai sun karantar da wa? Sun karantar da tabi'ai. Tabi'ai sun karantar da wa? Sun karantar da tabi'i tabi. Jil-jil ne na mutanen. Daga jirkin sahabbai, sai jirkin tabi'ai, sai jirkin tabi'i tabi, sai jil haka ya tafi har zuwa gare mu. Har zuwa gare mu nan gurin. Wane ya rawaito, shi ko wane ya gaya mishi, shi ko wane ya gaya mai, hal azu tabi'i tabi'in da ya waɗe shi ya ce, shi ma wane ya gaya mai tabi'i, shi ma sahabi wane ya gaya mai, sahabi kuma ya ce annabi ya gaya mai. Kaga kenan an samu ittisalu sanad. Silsila kin sarkata ta yi tar har zuwa annabi, kuma a cikin mazajen da aka zana na sarkai babu wani makaryaci, babu wani muttahamu wanda ake tuhumar shi, babu wani mahaukaci, babu duk kowa daidai yake. To sai a ce hadisin wannan sahihi. Amma a cikin silsila ɗin in aka samu wani makaryaci, makaryaci kowa ya san shi, littafin shi duk ƙarya ce, kuma aka ce ai shi ya gaya mini, shi ko ya ce wani ya gaya mini, ce a cikin wannan jerin gwanon akwai wannan wa a ciki, wannan hadisin kun mu daukar shi. Kujiyar da malumai suka sha aiki, suka sha wahala, suka tace hadisai. Allah saka musu da alkhairi. Haka aka sha hidima. To wannan shi ne, kun ga mu fara wannan sura. Sai aka ce ya ayyuhan nabi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kai wannan annabin, idza tallaqtumun nisaa, idan za ku saki matekunku, fatalliquhunna liiddatihinna, ku sake su akan iddarsu, wa ahsul idda, ku kididdige iddar kwanakanta, kar ku sake a yi ba daidai ba, wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku idan kun sake su, la tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku kuskura ku fitar da su daga cikin gidajen da suke ciki, su ne gidajensu, wala yakhrujna, kuma su ma kada su fita daga gidan, su zamna a cikin gidan ana ba su ci da sha da gurin kwana, illa ayyatina bi fahishatin mubayyana, in ka ji an ce za a hudda mace daga cikin gidanta bayan an sake ta, illa ayyatina bi fahishatin mubayyana, sai in ta zo da alfasha mabayyaniya. Za mu ji menene alfasha. Wa tilka hududullah, Allah yace wannan sune iyakokin Allah, wa man yata'adda hududullah, ku sani duk wanda ya ketare iyakokin Allah, faqad zalama nafsahu, hakikan ya zalunci kansa. La tadri, ai ku sani ba, baka sani ba, al'ummarka da kai ya rasulullah, la'alla Allah yuhditu ba'da zalika amara, la'alla Allah zai kwaru wani abu, wani al'amari tsakanin mijin nan wanda ya saki da matan nan wanda aka saka, Allah zai faru wani abu su koma arraji'a kenan. Eh mana baka ji labarin wanda ya saki matar shi kuma tana gidan an yi fushi, ita tana fusa gado da dare, shi yana fushin huda, can an ji masu ita ji su a bisa gadon, ta ce mine ne ta yi gangarawa ne, idan an taba gangarawa daga kasa a gangaro sama, kenan Allah ya haddasa wani abu za a koma shi magana hayawa ce ba gangarawa ba ce ko ta yi gangarawa ne. To daga kasa kuma an taba gangarawa a hau gado, ai sai ne daga bisa gado a gangaro a yau kasa ko. To kaga Allah ya yi hukuncin shi kenan za a koma sulhu kenan. Allah ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabin. Kaga wannan kalmar ya kai wannan annabin, kai Allah yana son mu, yana son annabin shi sallallahu alaihi wasallam, muna son annabi sallallahu alaihi wasallam, duk cikin qur'ani rankata kaf, ba za ka ji ba inda Allah ya kama sunan annabi Muhammadu yayi kiran shi babarar yace ya Muhammadu, a'a babu shi cikin qur'ani. Amma mafi yawan annabawan gaba daya, bari mu shiho daga wasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ya annabi Musa, ko kuma faro tun daga annabi Adam alaihi salam, wanda ake ce ma abul bashar, baban mutane. Allah ya yi kiran shi fafarar, ya ce ya Adamu
sukun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu ji'tuma
ولا تقربا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
محل الشاهد عند مجلسه مقالي كذا أنا قرن الله يأتي يا آدم أنا بياني نأتكين الجنة بابا معنى بآدم ينأتكين الجنة لشيدة هو da Allah ya dora musu dogal kasance wani iri na daga cikin wasu itaciya wanda shedan ya yaudare su har suka dantsana suka ci wannan Allah ya fito da su duniya hal aka same mu a nan duniya shine wani malami yake cewa to tunda aka yi haka kayi kokari kayi aiki ka koma gidanku na asali kakkai raka koma gidan da ba naku ba ina ne gidanmu na asali aljanna ce gidanmu na asali wanda a can aka halicci annabi adam a can aka halicci hawwa uwanmu to mu yi kokari mu yi aikin da zai maida mu gidanmu na asali kan mu koma gidan wasu wanda ya koma gidan wasu yayi asara amma in tukuru kai aiki da ibada ka koma in ka mutu sai ka koma gidanku na asali shine aljanna kaga anan gurin abun nihi Allah ta ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjika aljanna ka zamna da kai da matarka a cikin aljanna wannan wa kula minha ragadan ai dace ita ma ku ci ku sha abun da kuke so dan ayal wace dan ganin damar ku amma wannan irin itaciyar kal ku taba ta dokar da ta aka dora mu abun da muke so mu ji anan shine Allah ya kama a suna annabi adam ko bai kama ba yace ya adam mu ci gaba a gangaro annabi nuhu annabi nuhu Allah ya kama sunan shi a cikin qur'ani fafarat yace ya nuhu
innahu laysa min ahlik
innahu
'amalun ghayru salihin fala tas'alanni ma laysa laka bihi 'ilm
inni
ya'idhuka an takuna min al-jahilin
Allahu akbar lokacin da annabi nuhu yazo yayi kiran mutane cikin kalmar tauhidi la ilaha illallah suka kiba da gaskiya ya roki Allah yace ya Allah a halakar da duniya gaba ɗaya dun da muro ne in tsohon gida ne in na kahuri ne Allah kan a bar shi a duniya Allah ya amsa addu'a annabi nuhu lokacin da yayi Allah subhanahu wataala ya umurci sama ta dinga zubo ruwa ya umurci ƙasa ta dinga ɓuɓɓugo ruwa babu wanda ya tsira sai wanda suke cikin jirgin ruwan wannan da annabi nuhu ya sassaka kwanan an ce an samu inda jirgin ruwa yake a cikin a can Turkiya an samu gurin ya koma kamar yadda ya san jirgin ruwa ya zama dutse da sauransu masu bincike dai suna ta bincike akan al'amari kenan mu yanzu duniyar mu ta yanzu mu jikokin wannan mutanen ne da suka tsira a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu saboda Allah ya halakar da wa'ancan gaba daya to a gurin wannan ne Allah ya ce zai tsira da shi da aka ida ruwa Allah yace ya sama'u aqli kidakada
wa
la adbul ima'aki
sa'aki wa ya sama'u wa qalihi
na'am
ughidul ma'u wa qudiya al-amru wa
sawat
'ala al-judi
kaza
wa qila budal lilqawmi adh-dhalimin
Allah subhanahu wa ta'ala ya karba addu'a annabi Nuhu an halakar da duniyar gaba ɗaya duk inda ko ina yake sai da ruwan ya wuce wannan guri annabi Nuhu da ruwa ya tsaya sai bai gabatar shi kuma Allah ya ce zai tsirar da shi annabi Nuhu sai ya dinga tunanin ko dan nashi Allah ya mishi wata runwa a wani guri ko ya shiga wani daki ruwa bai halakar da shi ba sai Allah ya annabi Nuhu ya ce ya Allah dana innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin ya Allah dana daga cikin iyalai na ne kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci la'alla yana wani guri a koyi ban ganshi ba wasu masu tafsiri sun ce sunan dan nashi Kan'an Allah ya ce ya Nuhu kun ga menene anan guri an yi kiran shi kira fafarat Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahli ya Nuhu wannan ba daga cikin iyalinka bane innahu amalun ghayru salih ai wani aiki ne wanda baya da kyau kai ba wannan ba ma la tas'alni ma laysa laka bihi ilm daga yau kada ka ƙara tambaya ta abinda baka da ilimi akan shi Allah ne yake ga mu annabi Nuhu kada ka ƙara tambaya ta akan abinda baka da ilimi inni da ba ka kasance daga cikin jahilan mutane annabi Nuhu an ce ya Nuhu ya fara makarkata ya koma ga Allah yana kuka yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi haqq bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin yace ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kakkin tambaye ka daga yau abinda ba ni da ilimi a kai wannan tambayar ma da nayi ya Allah idan baka gafarta mini ba ya Allah idan baka rahamce ni ba ya Allah zan zamanto daga cikin tabaku anan an yi kira annabi Nuhu ko ba a yi ba kira yanzu dai a gulguje gaba daya annabi Musa Allah subhanahu wataala yace ya Musa
inna la takhaf
la takhaf
inna yakhafu ladayya al-mursalun
annabi Musa lokacin da yaji magana Allah fa annabi Musa yaji shi yasa Hausawa suke cewa Musa kallamu to ba kallamu ba ake cewa kalimullah wanda Allah ya ma magana kalimullah shine ba kallamu ba shedan da ya bata sai a ce a dinga cewa kalla ba kallamu ba ma kalla za a ce mai ko su yara wanda ana ce mishi kalla da aka koya musu a cikin Qur'ani a makaranta kalla inna halaza daga sun gan shi daga nesa a unguwa ya ce kalla in yi wani wani ce inna halaza laza a tuwai kira a ce ya ke ka gani duk shaidan ne cancancin zama mutane suna kalimullah annabi Musa magana Allah ya ji Allah ya mai magana ya ji magana Allah to a wannan gurin ne Allah yake gwada ma annabi Musa wasu mu'jiza naki da ya bashi wanda annabi Musa bai sani ba dan ya zo ya gaya ma Fir'auna ya gwada ma Fir'auna ya san annabi Musa annabin Allah ne daga ciki da kai maciya aka ce yadda sadaka da yadda ta sai ta zo maciya annabi Musa sai ya kauda rubu Allah ya ce ya Musa ya kai Musa dawo komo akabil komo inni la yakhafu ladayyal mursalin ma'aika ba su jin tsoro a gurina kaga anan gurin an yi kiran Musa fafarat ko ba ai ba to a gulguje a bar sako ayoyin saboda jewa ne Allah ramma in muka tsaya akan su jewa ne annabi zakariya Allah ya ce ya zakariya
ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu ya ilam naj'al lahu min qabl samiyya
annabi yahya Allah ya ce ya yahya
ya yahya khudh alkitaba bi quwwa
na'am
wa atainahu alhukma sabiyya
annabi isa Allah ya ce idh qala allah ya isa ibn maryama
qala allah ya isa ibn maryama أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
دكن
ما قلت إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
kaga wannan ayoyin da ka zubo su kadai sun isa minti awa guda kun muka ce mu fassara su to abinda ake nuni abinda muke so mu gane dukkan annabawa Allah ya yi kiran su faffarat da sunansu amma banda wa banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda tausasawa saboda daukakawa saboda darantawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan sura sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ba ce ba ya Muhammadu sai aka ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi a wata sura kuma sai Allah ya ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ka ruba wanda ka lillide lokacin da ka ji tsoro annabi da ya ji magana da ya ji mala'ika ya sanko mai a jabal nur sai ya ce ya kama shi ya ce mai ikra ai gangaren waye ya zo gurin matan shi Hadija yana tustuni lillidaini wa qalbuhu yartajifu min ru'yatil malik zikki tana bugawa saboda awwal marra ya ga mala'ika sai Allah ya tunatar da shi da za a yi kiran shi a sabo mai wasu ayoyi sai aka ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan wanda ka lulluba ba a ce ba ya Muhammad kage ce aka ce mi ya ayyuhal mudaththir ko ace ya
ayyuhal muzammil
ya ayyuhal muzammil
layla illa qala
sabu shi doka mai tashi dare yayi musulunci ce aka ya kai wannan wanda ya lulluba rannan to ka dinga tashi dare illa qalilan sai dan dare ka dan ne ba zaka tashi ba wani guri ma Allah ta yi mai Abdullahi bawan Allah
Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
kaga nan gurin Allah yace godiya da yabo sun tabbata ga Allah da ya san koma bawan shi yace ba bai san koma Muhammad gaskiya ne kun gane ko wani wuri yace wa annahu lamma qama abdullahi
yadu lamma qama abdullahi yadu kadu yakununa alayhi libada
annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura shi yaje ma aljannu wa aljanna
da kyau
yaje musu wa'azi su musulunta kada su ƙara shirka yaje yake kiran su zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to yanayin wa'azin ne Allah yake gaya mana wa annahu lailal al'amari yanda yake lamma qama abdullahi wannan bawan Allah lokacin da ya tashi yad'u yana kiran su zuwa ga Allah kadu yakununa alayhi ibada sun kusa su maida shi shuhuda su aljanna kaga ace ba ace ba lamma qama muhammad sai aka ce Abdullahi babu inda Allah yake ya Muhammadu ya kai Muhammadu saboda ni girmamawa da tafsitawa da daukakawa shi annabi lokacin da yaje ma aljannu wazi ya ne suka kusa su maida shi shin fada ka san aljanni Allah ya bashi wata irin kudura
tukururai
ne ko sai ya tukulkule yana so ya koma kamar sabro ko kamar kuda duk suka zo suka yaƙe shi yana ta bayani wani zai zama advisor ya hau kunnan nashi ko ya hau nake shi ko ya hau cinye shi ko ina sun lullube shi sun maida shi kamar shin huda iya kirin su zuwa ga Allah yana kirin su yana sa musu tauhidi shi yasa a cikin aljannu akwai musulmi akwai musulmi yanda ya kamata kuma wannan ya ga damar cewa kotu iblis wanda ake faɗi shi babban aljannin yana ina babban iblis din yana ina a kasan dai ba a nan wajen ba yake masu karamin alhaki wannan din ne yake aiko mu suna lalata mu haraka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina a zamne sai ya dinga nuna yamma yake cewa iblis yana da kotu yake nuna guri guda haka yana da al'arshin shi a bisa ruwa a nan gurin a yamma yana nunawa haka a yau da aka duba ina gurin da ake ce ma zirin Bermuda triangle de Bermuda wannan hadisai da yawa sun tabbatar da kotun iblis ce wanda yake can Florida can America da aka sa a Google a map aka yi lissahi daga can inda wannan zirin Bermuda yake sak hanya ce har masallacin Annabi Muhammad hanya ce har masallacin Annabi Muhammad inda annabin yake nunawa sai har zuwa zirin Bermuda to ka gani wannan hujja ce da hadisin wancan wanda ya gamu da shi yake cewa su inda shugaban su yake wata halitta ba ta isa ba ta je wurin kuma shi triangle de Bermuda a yau duk duniya an rasa menene gurin menene a gurin wani guri ne a tsakkal teku wanda saman shi da ƙasar shi ba iya bi jiragen duk jirgin da ya gitto sama kamar wani mayan ƙarfe ne zai janyo shi ciki kuma shi kenan babu labari a ƙasa an je an lume a sama an tsuntsuwa in ta gitta ta bi nan shi kenan har yau an kewaye gurin ba a bi a can Florida yake Amurka to kaga shi kotun shi tana can gurin Allah raba mu da shi
amin
Allah subhanahu wataala ya ba su wata dama yanda muke da garurruka a nan da ƙasashe da hanyoyi da motoci da komi da komi haka su ma suke da aljannu suna da garurruka da gidaje da komi da kominsu kuma a nan duniya wannan wanda aka ce ta kullu ta kwana nan wace ce daga Amurka ta sauka a cikin jirgi Toranza ta zo daga ƙasar Toranza ba ana gani ba wata ƙasa ce jirgi ne mata wannan amma dai ko da wata ƙasa ce mu ba garrama saboda mun san aljannu sun aika
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nuna alaihi libada lokacin da bawan Allah nan ya tashi yana kiran su zuwa ga Allah sun kusa su maida shi kinfuda. Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin. To khitab din da Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabin shi kenan. Umurnin da aka ba annabi umurni ne na al'umma gaba daya. Kaga nan gurin sai ce akai idza talaqtumun nisaa, idan za ku saki mace ku, ai da tunda shi dai ne cewa za a yi idan zakka saki mata ko mufrad mutum guda. To sai Allah yace idan za ku saki mace ku, kenan da wa ake da al'umma gaba daya. Wannan aye ita ce ahlul mazahib talata suka ta yi akan ta cewa wannan khitab na annabi duk inda Allah ya ba annabin shi wata doka da wani umurni, to al'umma ce gaba daya aka ba. Allahumma illa gurin da aka hassase za mu ga irin gurin a nan gaba. Kamar inda Allah ya ce wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin-nabi khalisatan laka karshen aya Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga mace ta zo ta ce ya rasulullah na baka kaina kenan. Allah sai ya ce ma annabin shi to in mace saliha ta zo ta baka kanta in kana so ka aure ta, in baka so ka bar ta, amma khalisatan laka ne, kai kadai aka ba wannan tsarin, ba kai ba alaran magangaren wata ta zo ta ce kawai ta baka kanta ka ce to zo khalisatan laka. Annabi yace naka ne kai kadai, banda mu a yanzu babu wanda zai zo ta ce ta baka kanta ka ce to zo shikenan, babu saraki, babu komai, ka shiga dakin ta ta baka kanta. A'a, ba shi ba mu ba da mu baki da annabi sallallahu alaihi wasallama ake shi kadai. An gane da kyau ko? Allah yace idza talaqtumun nisaa, idan za ku saki mace ko fa talliquhunna li iddatihinna, to ku sake su da iddatu akan iddatu. Idda kala uku ce zuwa huɗu. Mace idan an sake ta, ya za ta yi ta rabu da mijin wannan wanda ya sake ta kwata-kwata? To in tana jini na al'ada sai ta yi jini uku, Qur'an ake cewa lokacin da ta yi jini uku ta kare, to ba ita ba wancan mijin wanda ya sake ta sai ta yi auren ta. In shi ma ya komo ya ce yana son ta, in sakin bai kai ba uku, to sai da sabon saraki, sai da sabon wakili, sai da sabon waliyi, sai da amsa da badawa, sai in tana so.
Wal mutallaqat yatarafasna bi anfusihinna thalathata qurun.
Na'am.
Wa la ya'lamu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu bi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Zalika azka lakum wa athar.
Na'am. Wato eh kenan. Me jini. Tabiu ita ce me ciki. Idan mutum ya saki matai, kun ga yadda ake cewa ko? Idan mutum ya saki matai, tana da ciki, to lokacin da za ta rabu da shi kwata-kwata, lokacin da ta aihe cikinta gaba daya. Misali yanzu da safe, ya saki matai, tana da ciki, da marece ta aihu, gobin tana so sai a dama mata arme da wani ta'in da ita shi.
Wa ulatu la amali lahunna an yab'ana
hamlahunna. Eh, masu haml, masu ciki su ne kwanukan idda su ida su aihe cikin shi, kuma cikin su aihe shi dukkan shi. Kun san akwai wani za a aihu kuma wani ba a aihe shi ba, ana ce mai kwantacce, matuƙar tana jin motsi a cikin cikinta da saura, tana ƙalƙashin wancan mijin. Akwai wanda zai yi shekara uku a cikin cikin ƙoshi, ana aiho shi ta san wannan ba bebe ba ne. A ba bebe ba ne ba wannan. Za ta gani shi wani alhaƙorin shi sun ta tsoho ne. To wannan kenan, sai ta aiho cikin shi duka kenan. Mun ga biyu ko? Muka ce mai jini uku, wadda aka mai ciki aiho cikin ta duka shi, wadda ba ta jini saboda ƙananta ko tsufa, in ƙarama ce aka mata aure ba ta fara ba al'ada, ko kuma tsohuwa ce ta shiga menopause akwai lokacin da mace sunnul yas akwai mace lokacin daga shekara wajen 45 zuwa 50 take shiga wannan shekarun sai ta kwasa jini wanda batta al'ada kuma batta aihuwa shi tsarin haka ne batta al'ada batta aihuwa to in ta huce wannan lokacin ta shiga lokacin da batta aihuwa kenan hukuncin ta hukuncin wanda batta jini ce da hukuncin yarinya karama su kuma wannan su ne zasu yi wata uku
wallahi ya isa min al-mahid min nisa'in
wanda suka ɗebe kamna daga yin al'ada su inda su wata uku kenan ba kowace mace bace ba idan mijinta ya sake ta a ce sai ta yi wata uku ba haka nan bane in dai tana al'ada tana jini to jini uku jini uku kuma ana iya yin shi a wata biyu da wani abu kun gani in lokacin ya wuce kuma shi kenan magana ta kare wannan kenan Allah yake subhanahu wa ta'ala fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su akan iddarsu ku kididdige kwanukan wannan na idda kakka sake ta ba a cikin ba a kididdige ba saboda saki iri biyu akwai talaqus sunni da talaqul bid'i akwai sakin mace na sunna akwai sakin mace na bid'a menene bambancin su mutum ya saki matar shi lokacin da ta yi jini kuma ya yi kwanciya da ita kwanciya ta aure kuma kamun ta yi wani jini kuma ya sake ta wannan saki ne na yan bid'a annabi ya hana shi ba a san shi wani lokaci ne kenan za a saki mace idan kana son ka saki matarka zakka bari duk bata ma ran da ta yi zakka bari sai ta yi jini ta tsarkaka ta fara sallah kuma baka taɓe ta ba a wani lokacin to a lokacin ne kake da ƴancin ka sake ta saki na sunna Umar ibn Umar ya saki matar shi da ya saki matar shi tana cikin jini sai annabi yace muruhu yace ma Umar in baban shi muruhu ka bashi umurni maza fari yuraji'uha maza ya maida ta har sai ta tsarkaka idan ta tsarkaka to kwanan yana so ya sake ta ko ya dauke ta an gane da kyau ko to sakin hukumce yanda yake tafiya shi sakin wannan na bid'a ya afku in aka yi shi ko bai afku ba akwai masail da yawa akan wannan afru'a kuma da shi da saki uku a lokaci guda duk su bi'a ce ba sakin mace saki uku a lokaci guda sai dai kamata saki daya shi ne sunna annabi duk mata ma ran da ta yi yasa zaka innahunna khuliqna min dil'il awaj annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su mata da kake ganin su an halicce su daga kashin haƙarƙarin ka karkatacce na haƙarƙarra wannan shi kuma idan kana so ka zamna da ita zaka zamna da ita a karkatan wannan babu yanda za a yi ka miƙe ta dole sai ta ɓata ma rai to ka ɗauki ɓacin ran wannan wata jarabta ce daga gurin ubangiji ka ƙyale ta sai dai abu ya kai gaya ya ƙi ci ne wannan babu yanda za ka yi shi ma kuma saki ɗaya zaka mata shi ma kuma sai bayan ta yi tsarki ba ka tsaya ba ka ce ka mata saki goma ka mata saki kaza ka sai ka kuma sai lokacin da ka huce Allah ya ɗora maka santa shi kenan ka fara bin malamai ka je gurin wannan malam ai sakin da nayi sokin da yayi dai sakin da yayi
yawa ka ji
eh mana a dinga gyarawa ai ba a ce ba ya saka din ai sakin da yayi yace ai yana cikin fushi ne so yake yayi saki uku a lokaci guda so yake a maido mai ida malam yace a saki uku ne ya wuce yace kai wannan malaman gargajiya ne gara mu koma sun ɗan sunna har yi dai samu malami yace nan ai zamanin annabi saki uku a ɗaya ake ɗaukar shi yace yawwa to ai da mai yana cikin fushi ne to kaga malamai kuma kala kala ne Sheikh Usaimin rahimahullah yake cewa malamai iri uku ne akwai alimul umma akwai alimul milla akwai alimul hukuma malamai kala uku ne akwai alimul umma malamin al'umma shi duk yanda zai yi ya jiya ma al'umma daɗi ta so shi umma menene to haka nan zai gaya musu don su zo don su dinga bashi kuma me yake kawo wannan idan ya zama malam zalla ka san malam zalla malamin da bai da sana'a bai da sana'a kawai malifi a muna cin albarkacin makaranta eh akal bidini ba yanzu fara subu yanzu fara subuci subuci dole sai ya ci abinci dole sai ya ci da iyalin shi dole sai ya ci da iyalin shi dole sai ya sayi musu kaya to ina zai samu mun bai sana'a
Allah
shiga ku sana'a a shi malam ne kawai bai sana'a kai ɗan uwanmu malumai ku tashi ku yi sana'a yana daga cikin hujjar da kahurai suka dora ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai dan yana zuwa kasuwa wai mu sabi shi ba suka ce kaka
wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kul at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq
kaji hujjar kahurai ko ya hadari a ce wannan annabi ne gashi yana cin abinci kuma iya zuwa yana sana'a yana zuwa kasuwa ashe annabi yayi sana'a kai kuma ka zama malan zalla kai a sake lalawa kakka zama malan zalla eh kai sana'a kai sana'a din yanda sana'a haka annabi ya rayu da sana'a da karatu da karantaswa haka sahabbai suka rayu da sana'a da karatu da karantaswa dan idan kana sana'a kai karin abincin da zaka ci kana ta roƙon Allah ya sa albarka a cikin sana'arka to ba zaka zamanto ba kana ilmiriya
gaskiya
ba zaka zamanto ba zakin maula ba zaka zamanto ba ba a san gamuwa da kai eh zaka zamanto ka ije ma kanka abubuwa da yawa kuma kai ta roƙon Allah ya sa albarka a cikin sana'arka
gaskiya
ka dinga cikin halaka kana hutawa da wuri gurin sana'a ba sai kare goma sha biyu ba ka huto sana'a a ina ka huta daga cikin albarka annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace Allah ma al'umma ta albarka a kasuwarsu fi bukuriha a cikin sabkonsu zuwa neman abincinsu huta da wuri zuwa gurin sana'a haka annabi yake so kuma kana da albarka annabi ya maka addu'a ka huta da wuri zuwa gurin sana'a ba kai kwancin ka ba sai kare ko mu sha'e kai ka hutu ka bude gurin sana'a ba haka nan ne ba to dukkan mafi yawa haka suke tafiya idan sun zama malan zalla su ne alimul umma malamin al'umma kawai abinda al'umma take so shi yake so nabi yesu shine alimul hukuma
kyau
malamin hukuma
muje
shi kawai abinda hukuma take so shi yake so umma ne dai hukuma wa'azi ake musu
gaskiya ne ma
karrabuwa ake da su a musu galgadi ballanta na irin hukumomin mu nan yanzu da muna ga suna san addini ai gaya musu za a dinga yi ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce ba kawai haka nan ba ido are kawai duk abinda hukuma take eh ko baki ne suka ce hori ka ce eh hori ne ba haka ba ake yi akwai alimul hukuma na uku su shine alimul milla Allah sa mu daga cikin
barki
malami wanda kawai alkitabu wa sunna littahin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mi Allah yace mi annabi yace kun wani irin wahala zai sha akan wannan ya yarda ya mutu akan wannan ku duba tarihin salafus salih ku duba Imam Malik saboda hadisi ɗaya irin kashin da aka dinga bashi aka saki kansa laysa bi mustakrahin talaq hadisin wannan babu saki ga wanda aka tilasta ma kiyasin shi babu mubaya'a ga wanda aka tilasta ma yayi mubaya'a wannan sarkin da aka ba mubaya'a bata mubaya'a su ba sarki ya aiko yace Imam Malik kai ya ƙara faɗin wannan hadisin a masallaci a Imam Malik yace yanzu ma aka fara laysa bi mustakrahin talaq saboda hadisin wannan an ba Imam Malik kashi an tarme shi an saki kaso a wata ruwaya shine ma da aka buge mai hannun shi ayi mai hannun shi gurin sallah ko
ce nan sallalu ba
eh ya mai hannun shi gurin sallah bai kama ba an ya sha kashi ne to kai yanzu da kake mai hannun ka wa ba ka kashi
o
eh
akan dorayi ne
haka ne sunna ce ta annabawa a kama hannu ayi sallah al-qabdu wal-wada'u haka ne to wannan alimul milla kenan Imam Abu Hanifa ya sha kashi akan khalqul Qur'an ku duba irin wahalar da aka ba shi wai sai ya ce Qur'ani halittacce ne shi kuma magana Allah ce ba halitta bace magana Allah ce in ku duba tarihin su gaba daya daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wannan shi ake ce ma alimul milla malamin addini kawai shi addini kowa zai ga ba kowa gaskiya to shi wannan idan yaje samu alimul umma ya ma matar shi take nawa sai ya gyara mishi ko kuma ya dauko ya daidaita da sauran su dai Allah kiyaye aje a koma me ya kawo mishi haka yayi abinda Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce bai fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsilinna wattaqullaha rabbakum Allah ya ce ku ji tsoron Allah ubangijinku idan aka saki mace kuma wala tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajensu ba daga mijinki ba ya ce miki ya sake ki ki tattara kaya ki bar gidan ki dinga zage zage gidan mi gare ka ban taba ganin alheri akan ka ba ni ne ne annabi ya ce ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ya ce ta saddaqna ku dinga yawan saraka saboda na gan ku yawa a cikin wuta wata mata ta ce ya rasulullah menene muka yi muka shiga yawa aka ce ya kafurnal ashira suna kafirce suna qaiqin butulce ma abin kirki mijinta zai aure ta shekara da shekaru ya bata abinci ya bata gidan zama ya bata tuhuwa ya bata kaza za ta kaza ya bata amma rana ɗaya in ya bata mata rai to ya shiga uku duk ta manta da wannan abu ta manta da wannan abu sai ta ta gaya mishi bakan magana tana ce mai ni ta taba gani a tare da shi babu alheri a tare da shi wannan musiba ne duk ya sanya mata wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita ni ku yawaita saraka kaga wannan mugu abu ne kada su huta daga cikin gidaje wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna in kaji an ce mace an sake ta ta huta daga gidanta illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai in ta zo da alfasha mabayyaniya alfasha ta zage zage alfasha ta zina misali zata kira wani kato a gidan kai kuma baka yi da ba idda da ita matar ka ce ka yarda zaka yarda ba ko kuma ta dinga zagin uwayenka ko tana walakantar da yan uwanka kaga duka wannan fahisha ce malumai suka ce hatta da zage zage da sauran su zata mai da gida kasha to wannan sai a fitar da ita daga cikin gidan watilka hududullah Allah ya ce wannan sune hukumce hukumce iyakoki ne na Allah subhanahu wataala ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كسني duk wanda ya ketare iyakokin Allah to ya zalunci kanshi ya zalunci kanshi wanda zai ketare iyakokin Allah kaga anan gurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam su wanda ya aura su 11 ne wanda riwaya ta tabbatar da wannan mata 11 ya aura sannan kuma akwai akwai guda biyu wanda ake ce masa sadaka su wane ne mata annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu zo khalisa tallaka mu huce gurin wanda mace za ta zo ta ce ma annabi na baka kaina sai mu san matan shi nawa ne kuma nawa ya aura na farko annabi ya aure Khadija bint Khuwailid matan shi ta farko Khadija bint Khuwailid bai sake auren wata mace ba sai bayan mutuwarta bayan mutuwarta aka armi Aisha kuma ba a zamna ba da ita sai da aka auro Sauda Sauda ita ce ta biyu tukwana Aisha ta tare domin Aisha annabi ya aure ta tun tana da shekara 6 ya shiga ɗakin ta tana da shekara 9 annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tana da shekara 18 saboda haka ita Aisha tarbiyyar ta tarbiyyar annabi tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam diyawa daga tsaro wato hadisi diyawa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga ita sai Hafsa bint Umar Hafsa iyal Umar ta nawa kenan ita ma ba Quraishiya ce wannan duka da muka zana Quraishawa muka ce da fara Khadija wa Quraishiya ce Sauda Saudatu bint Zam'a ba Quraishiya ce Aisha bint Abubakar ba Quraishiya ce Hafsa bint Umar ba Quraishiya ce sai Zainab bint Khuzaima wanda ake ce ma ummul masakin uwar miskinai
radiyallahu anha
radiyallahu anha ta hudu kenan ko daga ita tabiyan a ta hudu dai Khadija Sauda Aisha Hafsa Zainab biyar go to sai ummu Salma ummu Salma ita sunanta ita Hind bint Umayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar bayan mutuwar Khadija duka wannan matan shi bayan mutuwar Khadija ya aure su ta gaba ita ce Zainab binti Jahsh, Zainab binti Jahsh ismuha Burra a lokacin nan, Burra, sai Annabi ya sauya mata suna ya maida mata Zainab. Ta gaba sai Ummu Habiba, Ummu Habiba sunanta Ramlatu bintu Abi Sufyan, tazawwajaha ba'da fatahu Huyay. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Hunay, bayan ya armita bayan yakin Hunay, kuma to mun yi da matan da yago,
amin idan, amin idan insha Allah.
To ta gaba ita ce Juwayriyatu bintu Haris, Juwayriya bintu Haris. Ta gaba ita ce Safiya bintu Huyay, Safiya dan Huyay, babban ba Yahudan nan nagarin Madina. Annabi ya armiti yake, in ku ji tarihin aurenta za ku yi mamaki. Tace babanta da shi da wani ba Yahudi suna bisa wani soran bayani lokacin da Annabi ya zo Madina. Ka san sun san kamar Annabi Yahuda wani da kake gani, Allah ya wadi a cikin Alkur'ani, ya arifunahu
alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Kaga wannan wanda muka ba littahi Banu Isra'ila Yahudawa sun san Annabi kamar yadda suka san biyu. Yadda ce suna bisa wani bayani na laka haka da babanta da abokin shi kuntakun Yahudu ne a garin Madina, kuma sai ga mutane tsin al-Ansar sun tarbi Annabi, su daga can daga taga suna lekawa suna kallon shi, suna kallon shi, iya jakudawa iya kallon shi. Sai abokin sai ya ce ma huye abu kuma ya ce wannan ku shi ne, ya ce wannan huwa huwa, wannan shi ne Annabi wannan. Ita ya ce ‘yan karama Safiya tana jin su, sai abokin ya ce ma Huyay famal amar, to yaya za ni? Sai Huyay ya ce al’adawatu ilal abad, da mu da shi adawa al’abada. Ita kuma ɗiyar wannan ta Huyay ta ce a lokacin kuma na ji wani sanshiyar zubo mini a zinciya, kuma sai da ta aure shi. Shi kakanninta Isra’iliyan ne. To mace ta ƙarshe wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura ita ce Maimunatu bintu Haris, wanda wata biyu zuwa wata uku a hadisi ingantacce ya nuna cewa ta zauna da Annabi sai ta rasu. Maimunatu bintu Haris, saboda su biyu ne suka rasu a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Maimuna da Khadija. Amma ita Raihana da ita da Mariya su saɗaka ne. Mariya ai hayyana da ɗa ita ko shi ne uwar Ibrahim ce. Ita Mariya ba Misra ce, ‘yan Misra ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasici ga ‘yan Misra, iya cewa muna da sarakuta da su, saboda Mariya uwar Ibrahim ɗan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba Misra ce. To banda wannan matan da Allah ya ba shi subhanahu wa ta’ala, sai mace kawai ta zo ta ce ya Rasulullah na baka kaina. Hal Aisha take cewa ni wallahi ina bakin ciki, mace ki zo ki bada kanki. Sai Allah ya aiko turjiman ta sha'u wa tu'yi ilai kaman ta sha, wanda din take ta baka kanta, ka kama wanda kake so ka dauka ka arga arma wanda banka wanda bata baka kuma ka barka. Aisha tace ni ubangiji na kama to san zuciya kai ne, tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wasan zuciya kai ne. Daga nan zamu tsaya abinda muka yi daidai, Allah ba mu lada gaba daya, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Ya Allah muna roƙon ka dan girman zata ka dan iyawa ka dan kika dan mu musani ba, ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shiga mu aljanna. Ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayenmu. Ya Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta. Ya Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta. Ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayenmu. Ya Allah ka sa mu bisa hanyar da kai kake so ya rabbal alamin, masu taimaka ma addinin ka. Ya Allah ka lullumka musu dukiyarsu, wanda ba shi ya mamaye da wanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Wanda ba shi ya mamaye, Allah ka ba su abinda za su biya. Masu neman aure, Allah ka ba su wanda za su aura. Ya rabbal alamin bi rahmatika ya rabbal alamin, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.